Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, mai karanto labaran Mahmud Lalo. Al'ummar yankin Santa Fe da ke jihar Texas na ci gaba da jimamin harbin kan mai uwa da wabi da ya halaka mutane 10, mafi akasarinsu ɗalibai, a wata makarantar sakandare da ke nan Amurka. Zuwa yanzu kuma mun jihar sun ce mutane 13 ne suka ji raunuka baya ga waɗanda suka mutu, yayin da a jiya adadin waɗanda suka jikkatan ya tsaya a 10. Ɗan majalisar da ke wakiltar yankin Randy Weber, yayin wani taro da aka yi a jiya Asabar, ya ce za su farfaɗo daga wannan musiba, za kuma su ci gaba da ƙauna tare da aiki da junansu. Jami'an tsaro a jihar ta Texas sun tuhumi wani matashi mai shekaru 17 mai suna Dimitrios Pagurchis da laifin wannan hari. Shugaban Amurka Donald Trump, yayin wani takaitaccen jawabi da ya yi bayan harin, ya ce,
"My administration is determined to do everything in our power to protect our students."
Ya ce gwamnatinmu za ta yi iya bakin ƙoƙarinta domin ganin ta kare ɗalibai da makarantu, mu kuma kawar da makamai daga hannun waɗanda suke barazana ga kansu da kuma sauran jama'a. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce makamai biyu aka yi amfani da su a harin, ɗaya wata babbar bindiga ce, ta biyun kuma ƙarama ce, kuma duk na mahaifin matashin da ya kai wannan hari ne. Sai dai ya ce babu bayanai da ke nuna cewa ko mahaifin matashin yana sane ɗansa ya ɗauki waɗannan bindigogi. An fara zaman makoki na kwanaki biyu a ƙasar Cuba a jiya Asabar, bayan da wani jirgin saman ƙasar ya faɗi a ranar Juma'a ya kashe mutane 107, ciki har da wasu fasinjoji daga ƙasar Argentina da Mexico. Yanzu haka ana kulawa da wasu mutane 3 da suka tsira daga wannan haɗari, waɗanda bayanai ke cewa suna cikin mawuyacin hali. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an tsinci ɗaya daga cikin baƙaƙen akwatin nan masu naɗar bayanai waɗanda za su taimaka wajen gano ainihin abin da ya haddasa wannan haɗari. Wani da ya shaida wannan haɗari ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jirgin mai shekaru 37 ƙira Boeing 737 ya yi wani irin ɗiban iska jim kaɗan bayan da ya tashi, kafin daga baya ya kuma kama da wuta. Kamfanin na Boeing da ya ƙera jirgin ya ce yana da wata tawagar ƙwararru da za ta iya taimakawa wajen bincike idan ana buƙatar su, amma idan hukumomin Amurka da Cuban sun amince. Bayanai sun ce ƙasar ta Mexico ma ta tura wasu ƙarin dakaru, wato ƙwararru biyu da za su taimaka wajen wannan bincike. Shi dai jirgin yana kan hanyarsa ne ta zuwa birnin Holguin da ke gabashin ƙasar ta Cuba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan aman wutar dutsen Hawaii Kilauea ya keɓe wasu jerin gidaje 40 a yankin a wani ƙauye, lamarin da ya sa masu ayyukan ceto suka kai ɗauki ga wasu mutane 4 a jirage masu saukar ungulu. Kubutar da mutanen na zuwa ne kwana guda bayan da dutsen ya yi wani aman wuta a kan tsibirin Hawaii, lamarin da ya kai ga fetso tokar wutar zuwa sararin samaniya. Hukumar kimiyyar doron ƙasa Amurka ta ce ruwan wutar na tafiyar mita 366 cikin sa'a guda. Aman wutar da ya auku a ranar Alhamis shi ne mafi muni tun bayan da dutsen ya fara kwararar da wutar a farkon watan nan. Tun a baya, jami'an ƙananan hukumomi suka riƙa shelar mazauna yankin su zauna cikin shirin ficewa daga gidajensu. Ƙwararru sun ce babu alama da ke nuna cewa za a samu waɗanda suka jikkata daga wannan aman wutan na dutse, domin tuni an riga an kwashe mafi aksarin al'ummar da wannan bala'i ka iya shafa. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta amince da zaɓin da 'yan ƙasar Iraki suka yi a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar, wanda ɓangaren malamin Shi'an nan mai yawan sukan Amurka Muqtada al-Sadr ya samu nasara. Gamayyar jam'iyyar al-Sadr ta lashe kujeru 54, inda jam'iyyar Conquest Alliance ta samu kujeru 47, kana jam'iyyar Prime Minister Haider al-Abadi ta samu kujeru 42. shi dai Assadar bai tsaya takarar neman kujerar majalisar ba, kuma ba zai iya zama prime minister ba, amma matsayinsa na shugaban gamayyar jam'iyyun zai taka muhimmin rawa wajen siyasar da ake tafkawa yayin kafa gwamnati. An jinkirta sakin sakamakon zaben wanda aka yi a ranar 12 ga watan Mayu ne domin a duba a ga ko sabon tsarin amfani da na'urar zamani wajen gudanar da zaben ya haifar da wata matsala. Sakatar harkokin tsaron Amurka Mattis ya yaba wa al'ummar Iraki duba da yadda suka saka kasar kan turbar demokradiyya. Kungiyar Taliban ta yi watsi da damuwar da ake nunawa ta cewa za ta iya zama barazana ga yankunan da suka kwace a yan kwanakin nan a yammacin kasar Afghanistan, inda a nan ne ake aikin shimfiɗa wasu bututun mai na biliyoyin daloli.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaɓuka biyu ne waɗanda aka yi, amma kuma kamar kullum zaɓe a Najeriya ko kuma a Afirka ba za a yi shi wuce salim alim ba sai ka ji ƙorafe-ƙorafe nan da can, domin ko zaɓen ƙananan hukumomi da aka gudanar a jihar Kaduna wasu na son barka zaɓe ya yi kyau, amma wasu ko na cewa sun canka daidai da suka ƙi shiga zaɓen. Wakilinmu na jihar Kaduna Isa Laulikara ya bi diddigin wannan zaɓen ga kuma tsarabar da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi.
Duk da murnar gudanar da zaben ƙananan hukumomi guda 23 da aka yi a jihar Kaduna kimanin kwanaki biyar fa sakamakon zabukan da aka yi ya kasa faduwa a jiblace daga hukumar zabe nan a jihar Kaduna, wanda wannan ya bada kofar yawo da jita-jita akan sakamakon zabe a ƙananan hukumomi daban-daban. Dokar da hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Kaduna ta yi amfani da ita a lokacin zabukan ƙananan hukumomin da ta bada dama a ayyana dukkanin wanda ya cinye zaben kansila a mazabar da ya fito. Sannan kuma in an tattara sakamakon zabukan a mazabu daban-daban za a bayyana wanda ya lashe zaben karamar hukuma a matakin karamar hukumar nan take. Sai dai kuma duk kokarin yin hakan da wasu jami'an hukumar zaben jihar Kaduna suka yi a wasu ƙananan hukumomi fa ana samun mabambantan alƙalima. Domin kuwa a karamar hukumar Sanga jam'iyyar APC na kirarin ta lashe zabe ne, ita ma PDP tana ta faman godiya a matsayin wadda ta lashe zabe. Kamar dai yadda aka dinga dogon dakon jin sakamako a ƙananan hukumomin Kaduna ta Kudu, Cikun da Kajuru da Kagarkon, da wannan jinkiri ya bada dama ga 'yan jam'iyyu daban-daban ke ta ikirarin su ne suka lashe zabe. Jinkirin jan kafa wajen sanar da jimillar sakamakon ƙananan hukumomi nawa ne APC ta ci, nawa ne PDP ta ci a bakin hukumar zaben jihar Kaduna dai. Na zuwa ne a dai lokacin da aka ji gwamna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i na cewa jam'iyyar ta APC ita ce ta lashe kujerun shiya ta ɗaya da shiya ta biyu, yayin da aka raba kujeru a shiya ta uku da ita.
Akwai ƙananan hukumomi guda biyu ko uku wanda kila sai an sake yin zaben, amma mun lashe ƙananan hukumomi duka na tsakiya da arewaci, a kudanci kuma mun raba da sauran jam'iyyu.
Ana dai sa ran hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna ta sanar da sake zaben cike gurbi a ƙananan hukumomin Kaduna ta Kudu, Cikun da Kajuru, saboda yadda jami'an hukumar zaben da suka gudanar da zabe a ƙananan hukumomin suka ce akwai wasu mazabu da waɗanda ya kamata su zo su faɗi sakamakon da aka samu ba su zo ba. Ganin jinkirin jan kafar sanar da sakamakon zaben karamar hukumar Kaduna ta Kudu ne ma yasa tsohon kwamishina a jihar Kaduna kuma jami'in jam'iyyar PDP da ya tsare akwatu Malam Ibrahim Ali ya ce jam'iyyar APC ta kunyata 'yan jihar Kaduna.
Wannan shine yake nuna ma jama'a cewa jam'iyyar da ta shekara uku kacal akan mulki ta kasa biyan muradin talakawanta. Talakawanta sun zo sun zaben da suke so, tana so ta danne saboda jajircewa da suka yi yau kwana huɗu cir an kasa murƙa wannan zaɓe. To alhamdulillah, amma kai na yawo sanda na yawo.
Shi ma dai shugaban haɗakar jam'iyyun adawa guda 31 da suka kaurace zaben ƙananan hukumomin da ya gudana a jihar Kaduna Alhaji Umar Ibrahim Taɓa mai laƙumi ya ce abin da suka zata shi ya tabbata domin ko gashi nan hukumar zaben ta ga za ayyana sakamakon zaben jimilla a san suwaye suka fadi zabe
ra'ayin mu dama mun san cewa zaben nan ba za a yi adalci ba kuma zaben nan an saba ma kaidojin zabe tun kafin a yi shi yanzu maganar da muke magana a 12 ga wata ne aka yi wannan zaben har rana mai kaman ta yau ba a fito an gama fadan a sakamakon zaben nan ba zaben kananan hukumomi fa
sai dai kuma jam'iyyar APC mai mulki a jihar Kaduna ta ce ko ba komai dai ta cika alƙawarin gudanar da zabe kuma sahihin da aka yi amfani da na'ura mai kwakwalwa har ma muƙaddashin sakataren jam'iyyar APC a jihar Kaduna Alhaji Yahaya Baba Fatana cewa ko ba komai dai suke da rinjaye a zabukan da suka gudana a jihar Kaduna
alhamdulillahi mutanen jama'ar jihar Kaduna sun fito sun yi zabe sun tabbatar da cewa an yi zabe mai adalci an kawo ci gaba a fannin zabe a Najeriya ko zan ce Afrika gabaki daya an kawo mashin mai kwakwalwa wanda a kasashe biyu ne aka taba yin ta kai Afrika da wani kasa sai jihar Kaduna wanda ya kawo da magudi na zabe da sauran almandahana da ya hada da irin zabukan da ake a kananan hukumomi
amma duk da haka kun ji cewa akwai masu korafin cewa kun yi zure da magu-magu a wasu gurare musamman inda aka kasa fadan zabe har bayan kwana hudu
to a wannan tagajin siyasa wanda ya fadi ya fito ya ta ife-ife amma alhamdulillah duniya sun ga abin da aka yi duniya sun san an yi adalci masu zabe sun san an yi adalci jama'an jihar Kaduna da wanda ma ba jihar Kaduna take ba sun san jihar Kaduna ta yi adalci a zaben karamar hukuma fiye da duk wani gwamnati da aka yi a jihar Kaduna ko kuma wani gwamnati da suke a kasar nan wajen gudanar da zaben kananan hukumomi
an ce kun fadi wasu kananan hukumomi kun karbi sakamakon a inda kuka fadi
kwarai kuwa dama jam'iyya ta fada cewa duk inda muka fadi zamu runguma kaddara kuma gwamnan mu Malam Nasir Ahmad Al-Rufai ya nana ta wannan ko ana gobe zabe cewa Allah ya so ya yarda duk inda jam'iyyar mu ta fadi zamu karba abun saboda a samu yanayin siyasa mai inganci yanayin zabe mai inganci
da alamu dai sanarwar soke zabubuka a karanan hukumomin Jabu da Kaura basu yi wa jam'iyyar PDP mai adawa dadi ba saboda shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Mr. Felix Hassan Hayat ya ce in dai ta tabbata an soke waɗancan zabubuka to ba za ta yi wasu shiga zaben cike gurbi ba
muna so mu ga ma jama'a da hukuma zabe na Kaduna ba mu yadda ba a ce za a sake wani zabe muna kira gare ta ta fitar mu da sakamakon zabe wanda ma'aikatanta suka ba mu a kowane polling unit a fitar da wanda ya ci zaben councilor a mazabu da kuma wanda ya ci zaben chairman a waɗannan karamin hukumomi ba za mu sake shiga zabe ba in hukumar zabe nan zaman kanta ta ce za ta yi zabe a waɗannan wurare na biyu za mu je kotu mu nemi hakimi muna kira ga mutanen karamin hukumomi na guda biyu da su kwantar da hankalinsu wannan amma na da suka ba jam'iyyar PDP za mu cire musu wannan amana har inda kafin mu ya kai
ganin irin jirgin dankaran da aka samu na sanar da sakamako a wasu gurare ya sa shi kanshi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Al-Rufai ya amince cewa bayan an gama zabukan fa an dan samu magudi a wasu gurare
akwai magudi da aka samu bayan an gama zabe har yanzu ba a gama fito da sakamakon zabe ba a duk kananan hukumomi ina kira ga al'umman jihar Kaduna su yi hakuri tun hukumar zabe sun ga mun cewa za su fito da duk sauran sakamakon zabe da kuma wuraren da za a sake yin zabe
wannan dai shine karo na farko da aka gabza tsakanin jam'iyyar PDP da APC a zabuka tun bayan kammar zaben shekarar 2015 wanda da yawan yan siyasa da magoya baya ke ganin wannan ne zakaran gwajin dafi na irin zabukan da za su biyo baya a shekarar 2015
mun gode Isa sai dai naji ka ce zaben shekara ta 2015 mai zuwa maimakon 2019 daga jihar Kaduna sai jihar Ekiti inda jami'ar APC mai mulki a Najeriya ta gudanar da zaben fidda gwani na gwamna amma sau biyu aka gudanar da wannan zaben domin ko mun ga yadda wasu yan bangan siyasa suka shiga cikin harabar da ake gudanar da wannan zaben suna ta kulle da akwatin zabe wannan yasa jami'ar sake wani sabon zabe to sai dai shin wai menene jami'ar bata yi da kyau ba da farko kuma wannan hargitsin da suka samu tsakanin su ba zai shafi zaben gwamnan ba da za su fafata da babban jami'ar adawa gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura shine ya shugabanci committee da ta shirye wannan zaben fidda gwani na jami'ar ta APC wakiliyar mu Zainab Babaji ta samu daman zantawa da gwamnan Nasarawa kuma ta tabo masa waɗannan batutuwa da ma wasun su ga kuma yadda tattaunawa ta su ta kasance
to kafin a gudanar da wannan zabe a ranar da aka sa na farko an samu dan yamutsi me ya janyo wannan yamutsi
wato abin ma wallahi ya ban al'ajabi, ya ban mamaki, ya kuma tada min hankali ba dan komi ba, dan sai dan saboda mun dauki dukkan matakai da ya kamata a dauka wurin gudanar da zaben nan ba tare da an samu wani matsala ba. Na farko mun tabbatar da mun bayyana ma jami'an tsaro ayyuka da hakkinsu da ya kamata su gudanar a wannan zabe. Na biyu mun sami mu'amala da shugabannin siyasa da masu jefa zabe da kuma 'yan takara wurin fahimtar da su ka'idoji da zamu bi wurin gudanar da zabe. Da muka gama muna shirin zabe dukkaninmu da mu da 'yan takara da kowa, kowa yana da kyakkyawan kwanciyar hankali da cewa zabe zai tafi ba tare da damuwa ba. Kuma ko da muka zo muka fara zaben aka lokacin aka zo aka cancance wanda za su zaben, wato abinda ake kira accreditation, aka gama duk da ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya bai hana gudanar da wannan ba. Kuma mun yi wannan cancance masu jefa kwarya cikin lokaci wanda aka kayyadar, muka gama kafin karfe 12 na rana. Har aka da aka gama sai muka shiga zabe, inda mutane cikin natsuwa cikin nishadi suka bilayi ana zabe daya bayan daya. Akwai kananan hukumomi 16 to mun samu mun kananan hukumomi guda 5, za mu shiga na 6 kenan. Sai daga muka rasa daga ina wannan rigima ya fito. Yan takara suna zaman su, masu jefa kuri'a suna zaman su, kawai sai kwatsam sai ga wasu mutane suka fito. Daga ina suka fito? Daga sama suka sauko, daga ƙasa suka fito, sai kawai suka fito suna ta hayaniya a tsakiyar fili. Har 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ma abin ya ba su mamaki, suka rasa inda mutanen nan suka fito suna ta kwallo da akwatunan zabe. To wannan har yanzu shi ya zamanto wani irin tatsuniya da ban iya sanin yaya zan fassara shi ba.
Amma waɗansu suna cewa sun fahimci cewa wato kai ko kuma tawagarku suna goyon bayan wani ɗan takara, shi yasa.
Wannan ba haka bane, don ko da lokacin da wa'annan suna ta kwallo da akwatin kuri'a din, da dama mutane wanda suke layi suna nan suna zama su a layi suna jiran 'yan sanda da jami'an tsaro su kori wa'annan mutane. Batun zargi da wani ƙarfi da cewa ko akwai wani alaka ko nasaba tsakanin ɗaya daga cikin 'yan masu jagorancin zaben, wannan ba gaskiya bane. Ba haka bai faru ba.
Bayan an samu wannan yamutsi an sake sa rana, waɗannan matakai kuka bi har aka samu nasarar gudanar da zaben?
Alhamdulillah, da wannan abu ya faru za a iya ci gaba da zaben, amma sai muka ga idan aka ci gaba da zaben ba za a yi ma waɗanda kuri'unsu suka lalace adalci ba. So sai muka ba da shawara ma headquarta na party dinmu da cewa abin da ya fi alashi ne a sake sabon zabe, wanda Allah zai bashi ya bashi wanda yake da rinjaye na mutane ya samu cin zaben. Kuma haka su headquarta suka sake samu, sai dai suka dan kuskure ma da membobi na committee din, sai suka tura muka ce mu sake koma a ƙarƙashin tutan shugabanci na mu gudanar da zaben ba tare da damuwa ba. So da muka koma muka zauna muka yi nazari na me suka kawo wannan damuwa, wallahi babu wani abu ko kaɗan. Abinda muka samu muka tarar kawai waɗanda suka zamanto wakilan masu takara, wato wanda ake kira agent. To da daman su waɗansunsu ba na tsatsu ba na yawa, sai muka samu sunayensu su 7 muka bada. So kai tsaye sharkwatan APC na ƙasa ta amince da shawarar muka bada, aka tsaye da su kasancewa wakilan 'yan takara. Kuma muka sake samun wuri wanda ya bambanta da inda muka yi da. To wannan mun samu wuri ne na musamman wanda a ƙayyade yake, a kallaci kuma yake, ba tare da an samu wani wuri da wani zai shigo ba.
To mun gode Zainab, sai dai ba iyakar tattaunawar kenan ba, amma abinda lokaci ba mu daman kawo muku kenan a cikin shirye-shiryenmu na gaba, kun ji saura. Haka kuma ba jihar Kaduna kadai aka gudanar da zabe ba a wannan lokacin. Jihar Oyo ma an yi kusan batun suna da kamanni. Amma da yake bamu da lokaci shi ma ku biyo mu bashi a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu a madadin wakilan namu da suka hada da Isa Lawalekara da Zainab Babaji da bakin nasu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Madugun Shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Amma wannan Alhamis ne al'umma musulmi suka soma azumin watan Ramadan da ake sa ran za a shafe kwanaki 29 ko kuma 30 ana wannan ibada. To ya koya azumin na bane zo jama'a ga dai ta bakin wasu a jiyan Adama da Taraba.
Babban tanadi shine ibada, a ganin cewa dama ana buƙatar a yawaita ibada a wannan wata mai alfarman. To muna kokarin ganin cewa mun ƙara ƙarfafa yadda muke gudanar da ibadan mu fiye da a baya.
Bisa ga ganin muhimmancin wannan wata, dole mu dauki dan kadan da muke da shi din, mu tsantsara shi ta yadda rayuwa za ta tafi daidai. Ka san ba dadi kai azubi daga safi har yamma ka zo buɗe baki, kuma kai buɗe baki da lami, saboda haka mun ɗayin tanadi dai gaskiya.
Sautari dai a lokuta na azumi akan kawata masallatai da kuma gudanar da tafsiri, ko da yake akan samu wasu malaman da kan wuce makadi da rawa. Batun da ku Abubakar Ajija da ke maganin fa akwai abun dubawa.
Mun yi kokari dai ko ha magidanci ya samu abun da ya kamata. Madubiyan addanin su ta kiran mutane, wato wazi wanda zai kawo kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da Kirista. Domin a gaskiya mu mun tashi mun samu iyayenmu a da suna rike Kirista ma a cikin gidansu. To yanzu zamani ya zo ya canja abubuwa, ya kamata mu koma kaman da, mu bi abin da iyayenmu suke yi a da. Ai kokari dai a kawo abin da zai karfafa guyar mutane su zauna lafiya tsakanin su da juna.
To kone tasiri azumi ke da shojin haɗin kan musulmi da Kirista a Najeriya? Bishop Stephen Dabi Mamza da ke ma zama shugaban cocin Katolika a jihar Adamawa kuma shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya Kan a jihar, yace su fa suna ma taya musulmi azumi.
Kore da gaskiya azumi tana da tasiri sosai ga musulmi da kuma Krista, domin a lokaci azumi lokaci ne da ana addu'a sosai, kuma ana nuna alamar tuba, ana bada sadaka, ana kuma sulhu da juna, ana kuma magana zaman lafiya kowane lokaci. Mabiya a wannan lokaci azumi, ya kamata musulmi suna azumi za su tuna da Krista su yi musu addu'a, Krista kuma su yi addu'a wa musulmi domin su yi wannan azumi su kuma kare a wannan azumi lafiya. A cikin wannan lokaci azumi ya kamata a yi wa'azi na zaman lafiya a tsakanin Krista da kuma musulmi. Lokaci ne har yanzu da idan akwai abin da mutum yake da shi, ko Krista ne ko musulmi ne, idan akwai abin da mutum zai iya taimakawa musulmi don su tabbata su yi wannan azumi su gama lafiya, za a yi shi. Kuma doka bata hana Krista ta bada taimako ba. A ci abinci tare, a yi zama tare, a ziyarci juna, a kuma a yi tari akan zaman lafiya yanda ka samu Najeriya da kuma duk inda muka kasance mu samu cikakken zaman lafiya. Kuma muna fata wannan azumi da ƴan uwanmu musulmi za su soma zai sa sada zumunci a tsakanin Krista da musulmi ya kuma kara mana zaman lafiya a ƙasarmu ta Najeriya.
Shi kuwa Muhammad Ismail na kungiyar Ka Fahimta Juna tsakanin al'umma a Najeriya ya kuwa bayyana irin abin da ya kamata ne ake yi domin ka fahimta junan.
To shi azumi dama rahama ce, kaman yadda kowa ya sani, wata ne wanda ake abu daure shaidanu ya kasance, kuma duk wani ana kokari a ga cewa musulmi sun yi wani abu wanda yake na taimako da kuma daraɗa ma musulmi har da wanda ma ba musulmi ba. Shi wata ne wanda ana so mutum ya rinka ciyarwa, ya rinka kyautata aiki tsakanin shi da Allah, kuma tsakanin shi da mutane. To wannan al'amari daga lokaci zuwa lokaci mukan dan kira kungiyoyi wanda ba na musulmi ba a zo a sharuwa tare, sannan kuma koda lokacin sallah ya zo akan haɗu a ɗanyi biki, sannan kuma a yi ma juna nasiha akan yadda shi addini masu shi kanshi musulunci yake. Saboda shi addini musulunci gaba ɗaya daga farkon shi zuwa ƙarshen shi gaba ɗaya zaman lafiya ne. In ka lura za ka ga akwai maganan zakka, fada zakka, mutum ya bada zakka, mutum ya taimaki ƴan uwa, mutum ya taimaki na kusa da ma har na hanya ma an ce ka taimake shi addini musulunci. To duk wannan al'amura ana so ne ya kasance an samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali, musamman ma yanzu yadda muke a biranenmu. Za ka je ka ga a kasuwa kana makotaka da wanda ba musulmi ba a gida, kana makotaka da wanda ba musulmi ba, dole akwai hakoki nashi wanda ya kamata ka bashi. Tunda Allah ya riga hada zaman zaman, dole ne a zauna muna hada wannan bude baki wanda tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, mu kira su a zo a zauna, saboda wannan a ƙara yaukaka dankon zumunci tsakanin bangarorin biyu. Kuma wannan abu yana nuna, yana kawo, yana tasiri, saboda a lokacin idan an zauna an sha ruwan nan, su kansu za su samu gamsuwa cewa fa addinin musuluncin nan addini ne wanda yake sanya taimaka mutane, kuma a haɗa kan mutane tsakanin musulmi ba da wanda ba musulmi ba. Akan zauna a faɗakarwa akan shin menene dalilin ma da ya sa, ko kuma kasudin haɗa wannan zama da ake yi, ko kuma a yi buɗe baki tare.
Kawo yanzu tuni fa aka soma gudanar sallar ashan da mata rawi da zimmar tsarkake ruhi a cikin wannan wata na azumi da malamai ke cewa an ɗaure shaidan na boye. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Waɗanda ba za yinsa yinsa, sahunmu ya haɗon har manta sa, mana kira da abar zaman gaba.
Hikima kyauta mai girma, lafiya ta zirjau suma, babiri bar ta ƙaddama, mace ribar rayuwar du. Gama alau ba ai bi ba kullu na bisin za ya katala mauti mutuwa mai yawan nema lokacin ka idan har ya zo mutuwa ba ta alfarma kokarta ka gama labiya tarka mutu a wajen
sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.